ko al-muhattam ko al-mahtum ko al-lazim ko kuma al-maktub. To mana zai bayani akan wasu abubuwa da suka zama wajibi mu kiyaye shi, mu kiyaye su. Sannan akwai sunan, sunan kuma jam'u sunna ne. As-sunna ita ce at-tariqa al-mu'tada, hanyar da aka saba bi a harshen Larabci. To amma anan a fiqhu abinda ake nufi da shi shine ma wazab nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala fi'lihi wa lam yadulla dalilun ala wujubi. Abinda maza kuma ya lazimci aikata shi wanda babu wani dalili da ya nuna cewa wajibi ne. To shi malamin fiqhu suke cewa sunna. To kaga malamin hadisi kuma sun ce sunna ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Duk abin da aka danganta manzo sun sunna ne ko wajibi ne ko mustahabi. Amma malamin fiqh sun ce sunna to abin da ba wajibi ba kenan, wanda manzo Allah su kuma ya dawwama yana yin sa. To sannan kuma wal adab da ladduba jam'u adabin ne, to anan su suna nufin mustahabi, abin da manzo sun ya aikata shi amma bai kai karfin sunna ba, bai kai ce masa sunna ba, ko shi bai dawwama yana yi ba, ko ba a samu wani abu da zai karfafa shi ba. Wannan ana ce masa mandubi. Kuma sunnar ma ana ce mata al-adab, wato ainihin laduba. Haka nan dabi'u masu kyau ana ce musu al-adab. Wannan shi ne ma talaba shari'u fi lahu talaban ghairi jazimin ko ghairi jazimin, wato shi ne abin da ke shari'a ko qur'ani ko hadisi kenan ya nemi a aikata shi amma ba a ce dole sai an aikata ba. Shi kuma ya sabu ala filihi wa la yu'aqabu ala tarki, in kai za a baka lada, in ba kai ba kuma ba za a maka hukuba ba. Wannan abubuwan su ne malam zai ambata mana a cikin wannan babi. Sai fara da cewa wal fitratu udud khamsatan fi dabdi fa halqu anati wa nadfu al-ibdi wa qassu sharibin wa zifran qallima wa sunna qatnun wal kifabu makruma. Yace wal fitratu fitra shine sunna, udud ka kirga su khamsatan guda biyar ne fi dabdi a cikin kiyayewa, wato idan za a dunkule su za a ce guda biyar ne. Fa halqu anati atke gashin gaban mutum, wa natful ibti da kuma tsige gashin hamata, wa qassu sharibin da rage gashin baki shine yanke gashin baki, wa zifran qallima wa zifran farce qallima ka yanke shi, wato da yanke farce kenan, wa sunna an sunnan tiya, wal khifabu shi kuma kaciyar mata makruma, wato daraja ne ma'ana mustahabi. To malam yace al fitra hudud khamsatan, wato ito fitra guda biyar ne fi dabti a kiyayewa irin na malamai. Abinda ake cewa fitra a harshen larabci shine al khilqa, wato halitta. Amma anan an faɗi fitra ana nufin ma yatakammalu bihi al insan Islam, abinda mutum ala da shi yake cika da shi daga cikin ɗabi'un musulunci. Wato wasu ɗabi'u ne wanda ya kamata a ce ka lazimce su har sun zama kamar halitta a jikinka, sai ta aka ambace su fitra. Wato abinda aka halicci mutum a kansu shi ne ake cewa fitra, ko aka halicci mutum da shi kuma zai zama maka ɗabi'a ya zama kamar halitta. Sai ta addinin musulunci ana ce masa fitra, fitra tallahi lati fatara nasa alaiha, wato addinin musulunci da Allah da kullu mauludin yuladu ala fitra, wani abu haifu ana haifansa akan addinin musulunci. Saboda haka addinin musulunci ana ce mata wato ainihin fitra. To haka nan su ma ɗabi'u ata kar a riba ka da su, sai ake ce musu fitra saboda su zama kamar wani abu ne na halitta a jikinka wanda ba za a riba ka da kunnenka ko hancinka ko bakinka ko wani bangare na jikinka ba. Kullum kana tare da shi, ba za ka ajiye shi a gida ka fito waje ba, ba za ka ce bari in ajiye hannuna yau ba zan fita da shi ba, sai dai in ba naka ba ne. So haka nan waɗannan ɗabi'un ake son wato ainihin ka ɗabi'antu da su, ɗabi'u ne na addinin musulunci wanda sun zo a hadisi a dunkule, kamar yadda a ƙarshe zan kawo wato ainihin hadisin da yake cewa al-fitratu khamsun ko khamsun min al-fitra. Fa halqu anati, wato afke gashin gaba shine ake ce masa halqu al-ana, ana ce masa istihdat kamar da yazo a lafazin hadisi aske gashin gaba sunna ce ko dai ka aske da aska ko da reza ko da wani abu wanda zai kwashe shi sunna ne kuma wannan sunnan sunna ce ga namiji kuma sunna ce ga mace mustahabi ne ka aske gashin gaban ka idan yayi yawa haka nan mace ita ma mustahabi ne ta aske gashin gabanta saboda rashin aske yakan iya zama kazanta kuma yakan iya damun mutum zai iya damun ka a jikinka kuma sannan kazanta ne sai musulunci ya zo da a dinga askewa lokaci bayan lokaci duk lokacin da aka ga yayi yawa sai a aske shi ya zo a asar wasu daga cikin sahabbai kwana 40 suke askewa saboda haka ko da bai kai kwana 40 ba ya danganta da yawan gashin mutum na wani ya fi wani yawa amma dai duk lokacin da yawa ka aske shi tsafta ne kuma musulunci ya zo da shi kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai din kuma zaka ji ka daban cewa ka cire wani dotti a jikinka so shi aske shi ake yi malayan suka ce makruhi ne ka dinga tsigewa don zai iya maka illa a wannan wajen shi ba a tsige shi a dinga jansa ana ballewa sai dai a aske shi da dukkan abin da ake aske wato ainihin gashi da shi wannan ita ce sunna ta farko kuma da yawa mutane ba sa yi da yawa wasu ba su ɗauka ma cewa wai shari'a ta zo da wannan ba kafin wannan ma suke ganin bai kamata ma aske ba da ina tuna wani malami yana fatawa a rediyo aka tambaye shi dangane da aske gashin gaba mai hukuncin da bai kamata ba kuma malami ne dottijo yace bai kamata ba to kaga wannan shi yake nuna to idan shi ma mai wa'azi ne kuma idan bai gane wannan sunnan ba to kaga mutane da yawa za su buye musu to da haka bai kamata mutum ya dinga barin ko mace musulunci addini ne na tsafta na gaba shine natful ibdi tsige gashin hamata tsige gawa in an ce tsigewa shine jansa kai ta balle shi kai ta balle shi a gaskiya wannan abu ne mai wahala a yanzu amma a zamanin da tsigewan ba shi da wani wahala saboda gashin saboda ayyuka da ake yau da gobe a haɗa zufa ana aiki har gashin sai zama yayi laushi yanda da hannu za a dinga tsige shi ba za a ji zafi ba amma kamar irin yanzu da ba wani aiki ake na zufa sosai ba kuma ana yin wanka mu tai wanka fes zai shafa mai gashin zai zama yana da ƙarfi in kace zaka tsige shi to zaka ji wa kanka ciwo to tunda gusar da shi ake bukata manufar dama a gusar da shi ne sai a ce to ka aske shi kawai ma'ana ka cire shi ko da almakashi ko da wani abu wanda zai aske makashi to sai dai malamai suka ce makaruhi ne ka aske shi kwalkwal kuma ka sa reza kenan ka aske ko irin askan wanzaman nan suka ce idan kai haka zai haifar maka da abu biyu abu na farko gashin zai yawa domin aske kwalkwal yana kara gashi to gashin zai yawa kuma ba a son gashin ya dinga yawa na biyu kuma in ka haɗa zufa zai dinga wari warinsa ya fi kamar a ce me a ce abun nan akwai gashi ma'ana zai dame ka zufan zai dinga gangarowa yana gangarowa to kuma sai hamatanka ta dinga wari haka kuma in gashin yayi yawa shi ma zai iya ƙara wato warin hamatan sai suka ce to kar ka aske shi aski kwalkwal da reza ko da irin askan wanzaman na ka samu wani almakashi dai ko wata makana irin abun aski nan wanda ba wai yana tumbu ko abun daga can ƙasa ƙasansa ba ne shikenan sai ka aske da shi to wannan shi ma ita ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan saboda tsafta ne addinin musulunci addini na tsafta ba na ƙazanta ba to idan mutum bayan wannan kuma idan mutum hamatansa na wari to lalle ya dinga sa turare akwai turare da ake sawa na hamata wannan mutum ne da warin hamata da zufan hamata to mutum ne wani ma kwata-kwata ba warin hamata ko ba zufa a hamatansa wani kuma hamatansa na da yawan wari wani yana buƙatar ya zinci turare wani hamatansa tana yawan zufa in akwai wani abu da zai iya ɗauke wannan zufan yana da kyau saboda zufan shi yana haifar da wannan wato warin hamata ne to yana da kyau mutum ya dinga wato amfani da wato ainihin turare domin ya gusar da wannan wari saboda ka shiga jama'a ba tare da ana kyaman kama. Sace wa qassu sharibin wa zifran qallama wa sunna khatm wal khifab makram. Wa qassu sharibin da kuma wato cire gashin baki. Wato ba cire shi gaba ɗaya ba, rage gashin baki. Shine ma'anar qassu. Qassun nan daga nan ne aka samu miqas. Miqassun shine almakashi. To kaga inda almakashi zaka cire gashin bakinka ba zaka iya tumbuke shi cire shi gaba ɗaya ba. To shi yasa shi gashin baki ma ba aske shi ake kwalkwal ba. Ana rage shi ne kamar yadda ya zo a hadisi, cewa ragewa ake duk hadisin da suka zo a haka aka fassara shi. Wannan farko akwai hadisin Bukhari, khaliful mushrikin waghfiru liha wa ahfu shawarib, ku saba wa mushrikai, ku dinga kaura ragemunku na rage gashin bakinku. Saboda su mushrikai suna iya barin gemu da gashin baki duk bususu. To ku ko musulmi sai ku rage gashin bakin ya zama gemun kun kaurara shi, kaga ka saba mi, ka saba Yahudawa. Wasu mushrikan kuwa suna iya aske gemu gaba ɗaya sai su bar gashin baki kuma bususu, wato ba a rage shi. Sai aka ce kai ka bar su duka, amma gashin bakin ka dinga ragewa, kuma ragewa sosai ake bukata shi gashin baki, don in ya yawa shi ma zai zama wani iri. Abun da ya sa malamai suka ce ka aske duka, domin idan ka aske da abun nan da askan wanzamai ko reza, to za ka ga halittanka za ta canja. In mutum ya kalle ka sai ga kamar ma ba kai ba, kai kanka in ka duba madubi sai ka zama wani wawa wawa. Je ka saba da gashin baki, sai dai in ba a saba ganinka da gashin bakin ba ne. Amma in dai ka saba da gashin baki ana ganinka da shi, ado ne shi, duk ran da ka kulkule shi gaba daya, to sai ka ga halittanka ta canja. Sai dai dama baka saba da shi ba, to wannan kuma ba zai canja maka halittansa ba. Dama can a haka yadda aka sanka haka ake gani. To saboda haka ba a kulkule shi da reza ko da aska gaba daya, an share shi. Za ka ga halittanka za ta canja idan ka duba madubi. Kuma mutane ma su ganka wani iri haka sai su ga ka canja. To maza su ma ya ce ku cika gemu. Shi kuma gemu ba a rage shi kenan ko, tunda aka ce waffiru liha, ku kaurara gemu. Gemu ya zama mai kauri, ba dan karami ba. Duk hadisan da suka zo a sunna suna maganan kaurara gemu. Kaga ba maganan ma wai ku bar gemu bane ko kar ku aske gemu ba, an riga an wuce nan. Ka bashi ma ka bashi ya kauri, kar ka je ka dinga sassake shi. Sai malamai suka yi sabani, ya halatta a rage gemu ko bai halatta ba? Amma dai barin gemu kan wajibi ne, aske shi kuma haramun ne. To sabanin da ake, ya halatta a rage ko bai halatta ba? Wasu malamai suka ce ya halatta a rage shi, aske shi ne gaba ɗaya ba yi. Wasu malamai suka ce ko rage wanda bai halatta yi ba, saboda babu wani hadisi nan manzo Allah sama da ya nuna cewa a rage gemu, sai dai a kaurara shi yake cewa. To wasu sai suka fahimci daga kaurarawan za a iya me, za a iya ragewa, tunda an ce waffiru, ku kaurara shi. Kenan za ka iya ɗan ragewa idan ya yi tsawo da yawa, amma dai duk ragewan da za ka yi ya zamana cewa yana da kauri. Maganan kauri ne ya zama akwai shi, kuka ka rage shi. Abdullahi bin Umar yana daga cikin wanda suke da wannan fahimta. Shi yasa zuwa hadisin Bukhari, wa kana ibn Umar idza hajja aw itamara qadada ala lihyatihi fama fadula akhathahu. Abdullahi bin Umar idan yayi aikin haji ko yayi umra, sai damki daya akan gemun sa haka. Idan yayi damki daya, to abun da ya karu akan damki dayan sai yanke shi. Abun da ya karu akan damki daya sai yanke shi. Kaga shi ya tafi za a iya me, za a iya ragewa kenan. To amma wani irin ragewa, abun da ya karu akan damki daya ba, yanzu gemu na bai kai damki daya ba duk tsawon sannan. Bai wuce rabin damki ba, ka gani? Kaga na dai dan karami ne, amma bai wuce rabi ba. To kaga gemun da za a rage ma ba irin nawa bane. Sai wanda ya ninka nawa biyu ya kai uku ma tukunna, sai ka bashi kamar ninkin nawa guda biyun nan, shine zaka iya bari akalla in hannunka irin nawa ne karami, shine zaka bari ka yanke me, ka yanke sauran. Kenan idan bai kai nawa biyu ba kuma bai halatta ka yanke shi ba, bai halatta ka rage ba. Shi yasa Imam Malik yace wala basa bi taqsiriha idza talal kathira, babu laifi ka dan rage gemunka in yayi tsawo da yawa. Yanayin tsawo da yawa shine ya wuce kamo ɗaya kenan ko, ya wuce kamo ɗaya. To idan ya wuce kamo ɗaya babu laifi a rage shi, ma fa ba mustahabi bane fa, ya halatta ne. Amma mustahabi kan shi ne me, shi ne ka tsale shi ta lilo kawai. Saboda wani hadisi na abin nan manzo Allah ta sama da yake cewa arhul liha, جز الشوارب وأرخ لها خالف المجوسة كوين كي قاشن باشي كو سكي جيمو سكي شو كو بشي تتبع لنكو ساقا ومجوسة وما سوبا وتموتا سوباسا سكي جيمو كينا سوباسا يجي قاشن باشي تقاكي نا أسلي شيني كسكيش أما يا هلتا أريجي وسمع لين سكتي يا هلتا إذن يا وشي دم إدعا وسكو سكتي كو يا وشي ما بي هلتا واد لا بنمر يا اجتهادي ني haka ijtihadi ya fahimci haka su suna ganin ba haka bane ya kamata ayyuwa shi za ya masa uzuri ijtihadin sa amma za su ma ce waqfiru liha ku kaura rage mu ku saki shi saboda haka su suna ganin cewa abashi muwaffaran abun cikawa kamar yanda yake abashi kamar yanda yake so hadisi na gaba shi kuwa sahih muslim ya rawaito shi an rawaito shi a cikin sahih muslim manzo Allah sai ya ce ahfur shawahiba wa afu liha ku cika wato ku rage gashin baki ku cika gemu shi gemu waffiro ku cika shi ku bashi cikakke gashin baki kuma a rage shi haka na hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abdullahi ibn umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amara bi ifa'i shawaribi wa ifa'i liha wa ifa'i liha manzo sa yayi umurni a rage gashin baki a kaura rage mu haka ne ya sake zuwa jissul shawarib wa arkhul liha duka wannan ma'anan su daya hadisin to abdullahi ibn umar shi ya ruwaito galibin hadisin cewa a kaura rage mu sai kuma a shekara idan yayi umra ko yayi aikin haji kuma sai jam'i ke abin da ya karo akan jam'i da sai ya yanke shi yasa wasu ma'anan suka tafi za a iya yankewa bayan jam'i da saboda me saboda shi ya ruwaito hadisin ya kamata ya fi kowa fahimtar hadisin saboda arrawi adra bi marawa mai riwaya shi ya fi cancantan wato ya fahimci abin da ya ruwaito to amma malamai sun kafa shirafi idza kana faqihan idan faqihi ne to abdullahi ibn umar kuma faqihi ne bakai saka ce bai da fikiwa saboda hadisin yake cewa rubba halil fiqhin wa laysa bi faqihin yawa wanda yake dauke da hadisi bai san me hadisin ya kunsa ba rubba halil fiqhin ila man huwa afqahu minhu yawa wani zai dauko hadisi ya bawa wani shi ya karantar da wani amma wancan ya fi shi fahimtan hadisin Abdullahi ibn Umar bayan da za a kasa shi a wannan jerin cewa wai ruwaito hadisi wani ya fi shi fahimta hadisi yana cikin fuqaha amma duk da haka wasu malai suka ce li kulli jawadin kabwa wa li kulli sayfin nabwa ko ne ingarman doki duk yanda yake tsere to wata ran zai samu matsala a tsere masa duk yanda doki in ka sari abu ayi to ko in ka sari abu zai yanke shi wata ran ko in ka sara sai da kushe ba zai iya yankewan ba idan babu wanda yake kuskure kenan sun komai kokarin sa wata ran zai iya samun matsala sai suka ce to wannan su suna ganin fahimtar sa ne haka amma hadisi bai nuna haka ne ba so ala ayi halin idan ka bar gemun ka cikakke ai ka fita daga wannan sabanin ka fada mun yace muke da ma gemun ma da za a rige ai sai mutanen Pakistan go masu gemun har cibiya irin su ne wannan Imam Malik yake cewa idan gemun yayi yawa ya wuce al'ada to ka rige shi ma wajibi ne saboda zaka jawo ana maka giba ana radanka kana wuce sai ce kai kun goni mai gemu kuwa kai ka goni da gemu sai dinga nuna ka kuma abun ya zama kuma aibi kenan ko to akan samu a irin mutanen Pakistan ko wasu kasashe daga mutun gemun sa har cibiyar sa to kaga irin wannan ya kamata ya rige domin duk inda wuce za a yi magana sa amma irin gemu mu ba wani tsawo ko baka share shi wani dai ban taba rige gemu na ba amma kaga dai ba har yanzu ba bai kai tambaye kai kamu guda daya ba to kaga mu anan kafin gemun kai kamu daya ai sai dai kenan za a bunna to ne rage shi ma za ka yi ba ni magana ragewa amma ta muna fahimta sai ce wa qassu sharibi go wa zifran qallima wato farce kuma ka yanke farcen ka taqlimul azafiri shi ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka bar farcen ka ya dinga tsawo ba ka yankewa wannan kwaikwayon yahudawa ne kwaikwayon wanda ba musulmi bane sune za su bashi dogo har suna masa wani bayi da wani abu ya karye ka karye to wannan ba ɗabi'a ta irin ta addinin musulunci ba kuma kazanta ne ma kazanta ne kamar yanda barin gashin bakin yayi yawa ba a abin nan kazanta ne in kana shan ruwa gashin bakin yana sha in kana shan nono shi ma yana sha kana gama yi kaga duk gaba ɗaya gashin bakin ka miya da nono shi mutum ya gani abin bai zai masa kyau ba amma in babu shi kenan bakin ka ne kawai yake sha amma gashin bakin ka baya sha to haka ne abin da ya shafi farci mutum yana iya shiga cikin sa so da aka kasa hannunka kuma ga dotti a ciki in na kafa ne ma dotti zai iya makalewa a ciki kaga babu tsafta a ciki to shi yasa da na kafa da na hannu duk gaba ɗayan su aka ce a dinga wato ainihin yankewa, kuma sunna ce ko a yanke da almakashi ko da reza ko da wani abu, amma banda yankewa da haƙora. Na dai suka ce makruhi ne, saboda me? Saboda akwai kazanta, mutum ya sa yana yoyi daddatsa har farkinsa da haƙorinsa. Yanzu farki kan ba kazanta ba ne aka cire, to yana daga bakinka kake cirewa. Suka ce bai kamata wa makruhi ne. Wasu malamai ma suka ce yana jawo talauci, idan kana cire farkinka da haƙorinka zai jawo maka talauci. To kaga ko don tsoron talauci ma bai kamata ka dai ba. Duk cewa ba aya ne ko hadisi ba, amma mutane ba sa son talauci a yi. Nanta wani yana ja talauci ka guje shi kawai, kila an jarraba an gani ne ko wani ne aka ga kullum yana cirewa shi ba zuwa a yanke masa, sai aka ga a gan shi cikin talauci mai tsanani, sai suka fahimci wannan ne ya jawo masa. To saboda haka ba za a yin haka. To shi farce ka bar shi ta tsawo ka ki yankewa ko koyon wa'inda ba musulmi ba ne, mu ko manzo sai ce wannan faman tashabba bi qawlin fa huwa minhu, wanda yake koyo kullum mutane yana tare da su. To farkin nan da na kafa da na hannu duk yanda ka yanke su yayi, amma wasu malamin suka ce an so ka fara da na hannu kafin na kafa, sannan in ka zo da na hannun kuma in ka za ka yi na hannun kuma ka fara da na dama, idan ka zo hannun daman kuma ka fara da yatsa mai nuni, ita ce ainihin wus abin nan sabbawa, daga ita kuma sai wannan yatsa tsakiyar wusa, sai kuma binsir shine mai ji mata kenan, sai khilfi shine irkuhin nan. To sai ka yanke su sai ka dawo kan babbar yatsan ka kuma sai ka yanke, wato da yatsa mai nuni sai ta tsakiya, sai mai bi ta tsakiya, sai yar karaman nan, sai kuma ka dawo kan babbar yatsa. To sai ka dawo hagu, suka ce hagun din kuma sai ka fara da yar karamar, sai mai binta sai ta tsakiya, sai mai binta sai babbar yatsa, ita kuma a jere amma da karama za ka fara. Imamun Nawawi suka ce haka ake son a dinga yanke farce. Kafa kuma sai ka yi su kawai a duk yanda ka yi su. Sai aka ce wa sunna khatnun, an sunnanta kaciya ga maza, wato yin kaciya sunna ne ga maza. To sunnan nan a wajen wasu malamai ne, wajen wasu kuma wajibi ne, a malikiya sunna ne, Abu Hanifa shi ma ya ce sunna ne, wanda zahirin hadisin da ya sunnantan ya ce khamsun min alfitra, abubuwa guda biyar suna daga cikin sunna, don alfitra ma'anar ta sunna. Sai suka ce to ai sunna ne ba wajibi ba ne, amma mafi yawan malamai suka ce wajibi ne kaciya. Da cikinsu kuma akwai Imamu Shafi, suka ce saboda yana cikin sha'irul Islam, abubuwan da musulunci ne kawo su, su sauran Yahudawa kafirai ba su da kaciya a mazhabobinsu, sai dai su kwaikwaya wajen musulmi. To da aka ce to wajibi ne, domin wannan yana bambanta wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba. To shi Abdullahi ibn Abbas ya tsananta ya ce duk mutumin da ba a masa kaciya ba shine al-aqlafu ko al-aghlafu, ko da kafin ko da ghainun, duk wanda ba a masa kaciya ba ya ce la tuqbalu shahadatuhu wa salatuhu wa dhabihatuhu, duk wanda ba ya da kaciya ba a karban shaidansa, ba a karban sallansa, ba a cin yankansa. To kaga wannan ya tsananta ne, shi sama ne suka ce wa shaddada ibn Abbas, amma zancen mafi inganci za a karbi shaidansa, sallarsa za ta karbu, kuma za a ci yankansa. Amma idan ka yi ba shi kenan ka fita daga wannan sabanin ba. Sannan kuma abin da ya sa musulunci shir'anta kaciya, akwai tsafta a cikinsa shi ma, idan wannan fatan ba fidda ita ba, wannan loban, to wani dotti zai iya shigowa, wani ciwo ma zai iya shiga. To shi yasa musulunci ya ce a cire wannan fatan, sai ka ga an cire dotti, an cire kuma ko wani ciwo haka. Shi yasa yaro wani ciwo yakan kama shi, sai a ce a masa kaciya, da an masa zai warke, sai a yanke iya fatan da take da ciwon kawai, shi kenan ya warke kenan. To musulunci addini ne na tsafta, domin kazanta ne rashin kaciya din, dotti yana iya taruwa a cikinsa. Sannan kuma sunna ce ta annabawa, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kamar ne zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim, an umurce shi da yin kaciya yana ɗan shekara 80, amma shi yi wa kansa kaciyan bilqadum da zarto, suna fassara shi da gatari, kuma ce gatari ko zarto, shi yi wa kansa kaciya yana ɗan shekara 80. Saboda haka Ubangiji ta'ala ne ya jarrabe shi da wannan, kuma ya ci jarraba wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, daga cikin Allah abinda wanda Allah ya jarrabe shi da shi akwai wannan kaciya ɗin. Bayan ya shekara 80 aka ce wa kansa kaciya, kuma ya yi da kansa ya yi, kaga sunna ne. da shekara 80 din ba irin ne yanzu bane ko ba irin tsofaffin mu bane yawa da din kana shekara 80 kai matashi ne ma dan mutum zai iya shekara 1000 ma sai ya shekara 1000 zai ya ga 100 kaza kaga ba za a ce wai din da ya tsufa ne yayi yi wa kansa kaciya ba ba lalle bane to kaga wannan yana nuna maka muhimmancin wato yin kaciya kenan tunda annabin Allah an umurce shi da yayi kaciya din alhalin wato bayan ya riga ya girma ya kai shekara 80 to ne yasa yi wa kansa saboda a lokacin haramun ne wani ya ga al'auransa ke ba a halin lalura ba sai zai yi wa kansa kawai sai yi wa kansa yace za kaciya wajibi ne a yi ta kafin yaro ya balaga me idan ya balaga haramun ne a ga al'auransa wasu malamai suka ce ana son kaciyan nan da tsakanin shekara 7 zuwa shekara 10 haka aka fi so amma kowane lokaci ya halatta ai kaciya ko yau aka haifi yaro ya halatta a masa kaciya ko yana jinjiri ko yana dan shekara nawa amma dai kar ya wuce shekara 10 in ya wuce shekara 10 ya dauko hanyar balaga bai kamata a kalli al'auransa ba so idan an masa fin yana yaro shikenan babu wani kwatsani matsala lokacin da na karanta wannan hadisin cewa annabi Ibrahim amsa shi yayi kaciya na dan shekara 80 yayi wa kansa kaciya sai in tina tambaya aka min a fatawa a radio gote shi shekaru da dadewa kila aka shekara 10 yanzu wani ya mini tambaya akan wannan sai nace eh hadisi ne ingantacce akwai abin nan annabi Ibrahim yayi wa kansa kaciya lokacin yana shekara 80 shikenan wani sai mini ta zai ce a daina cin mutuncin annabawa wai na ci mutuncin annabi Ibrahim na ce yayi kaciya yana dan shekara 80 yayi wa kansa kaciya wai na ci mutuncin annabi Ibrahim kuma gashi hadisi ne ingantacce hadisin Bukhari da Muslim ba ni nake kirkiri maganan ba ma wani tarihi bane balla tana ce ko bai inganta ba ko ni da ifin hadisi ba kaga wannan jahilci ne yasa shi yayi wannan abu to kaciyan nan sunna ce ko wajiba ce ga mutumin da aka haife shi da loba wato wanda aka haife shi ba kaciya amma wanda aka haife shi da kaciya shi kuma ba dole sai an masa kaciya ba to me za a yanke ba abin da za a yanke shi dama ya riga zo da kaciyansa saboda haka akwai annabawa da suka zo da kaciya annabawa 14 daga ciki akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi da kaciya ya zo duk da cewa akwai sabani wasu malamai sun ce a daga baya aka masa to amma wannan mu sani cewa ba mu'jiza bane ba annaba ne kuma take banta da shi ba akwai mutane da suke zuwa akwai yaran da ake haifan su tare da kaciyansu wannan ya shahara duk wanda aka haife shi da wannan kaciyan kuma babu magana a ce a masa kaciya don ya zama tafilul hasil abinda akwai shi ne kuma ka ce zaka yi shi bai zai yi ba kace da zaka je ka ji masa ciwo ne kawai saboda haka sai a bar shi da ainihin kaciyansa ni ma ko wanda na sani wanda ya zo ya same ni yace an haifa masa ɗansa da kaciya tabbas ne da kaciya aka haifa masa yace to shikenan ya huta kuma ana samun wannan sai yace wal khifabu makrama kaciyan mata kuma mustahabbi ne shi bai kai karfin sa bai kai na ainihin maza ba to menene kaciyar matan sai suka ce wa huwa qata'un nati baina shafarai al-unsa shine yanke wani nama da yake fitowa yayi tudu a tsakanin dumbarun farji guda biyu na mace sai wani nama ya fito yayi tudu to sai a yanke wannan dan naman da ya fito din wannan shine ake ce masa kaciyar mace sai don an yi haka an daraja ta in ba yi ba ma can gaba idan an je zai ne zai iya faduwa a lokacin da aka sadu da ita lokacin da ta yi bayan ta yi aure to shi wannan ya danganta da yarinyan wasu ana haifan su da wannan abun wasu kuma ba a haifan su da abun kamar namiji dai shi ma aka haife shi da kaciyansa kaga ba abun da za a yanke kenan to idan ya mace aka haife ta ba tare da wannan abun ba kaga ba maganan a mata kaciya sai za a yanke ba abun da za a yanke idan an haife ta da wannan abun sai a cire shi to wanzamai suna iya ganewa wai idan suka kure suna iya duba farjin jinjira su gane akwai wani abu da za a cire ko babu wannan abun in akwai shi in an cire shi shine an mata me an mata kaciya idan babu wannan abun ba kuma shikenan ba sai an mata to a wasu kasashen sai mace ta girma ma ake mata wanda ba za a so haka din ba kuma sai ta girma ta zama budurwa sai a ce za a mata kaciya je a yanke mata wani nama a cikin farjinta in dai kwararru ne su masu yin kaciyan sun gane lalle akwai wannan naman a farjin yarinya karama a cire mata din yana da kyau, in kuma babu shi bai kamata kuma a yanke mata wani naman a farjin ta ba, domin rauni kawai za a mata, rauni ne za a mata, sai a kare ta kawai kamar yadda namiji shi ma idan bai zo da loba ba to ba magana a masa kaciya, domin ya zo da kaciyan sa ne. To wannan duka saboda ya tabbata wato a hadisi ingantacce, hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad ɗinsa da isnadi hasan, inda manzala sa yake cewa al-khitanu lir-rijali sunna wa makramatu lin-nisa, kaciya ga maza sunna ne amma kaciyan mata ko mustahabi ne, wato ba sunna ce ne kaci ba. To da haka na mazan ma muka ce wasu sun ce wato ainihin wajibi ne, wato ba wai mustahabi ba ne, ba sunna ne na mustahabi ba. Wa'innan dabi'u da muka faɗa guda biyar dukkanin su sun zo a hadisi guda ɗaya, hadisin manzala ta sama wani Imam Bukhari da Muslim suka rawaito, inda yake cewa manzala sama yake cewa al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitra, al-khitanu wal-istihdadu wa natnul ifti wa taqimul afkari wa qassu sharib. Yace al-fitratu khamsun, sunna abubuwa ne guda biyar, ko kuma khamsun min al-fitra, abu biyar yana daga cikin sunna, akwai bambanci ko? In an ce al-fitratu khamsun kama an takaita guda biyar din nan sune kawai fitira, to amma kuma in an ce khamsun min al-fitra, biyar din suna daga ciki amma akwai me? Akwai ƙarin wasu, kuma akwai ƙarin wasu irin goki baki da aswaki, karka dinga barin bakinka yana wari, ka dinga wanke bakinka da sauran makamantan irin wannan. Sai ce to akwai al-khitanu shine kaciya, wal istihdadu da astigashin gaba. Istihdad istif'al ne min al-hadid, al-hadid shine karfe, to zaka ce istihdad shine astigashin gaban da me da karfe, shine kaman wuka ko wata reza ko wani almakashi ko makamancin wannan. Sannan wa natful ibdi da tsige gashin hamata, shine tsire gashin hamata, wa taqlimul afkari da yanke farce, wa qassu sharibi da ainihin wato rage gashin baki, da rage gashin baki. To shi dai kaciya tun mutum yana yaro ake yi mata, to kai kuma sai ka kula da sauran abubuwan, mu musulmi tun muna yara ake yi, sai ka kula da sauran abubuwan, ka dinga afke gashin gabanka, ka dinga cire gashin hamatanka, kana yanke farcinka, kana rage wato ainihin gashin bakinka. Wannan yana daga cikin sunnoni muhimmai, sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu koma littafi, ya ce wa qassamul farza ila qismaini, qisman kifa'iyyun wa qismun aini, amma al-kifa'i ma bihi ismu saqat anil wara bi fi'li insanin faqat bizul jihadi aw jihaz al-mayyiti warradd li tasliqi aw al-qada wal hirfati al-muhimma wa nasb li sultani wal a'imma. Yace wa qassamul farda, malamai sun kasa farilla ila qismaini, zuwa ga kashi biyu. Ismun kifa'i, daya fardu kifaya ne, wato in wasu sun yi sun ɗauke wa wasu, shine kifa'i, alfardul kifa'i kenan, ko a ce alwajibul kifa'i, ko ka ce alfardu alal kifaya. Wa qismun aini, wani ɓangare na wajibin kuma shi na ainihi ne, baya faɗuwa a kanka, dole sai ka yi, ko da wani ya yi kansa kawai bai ɗauke maka ba, shine fardu aini ko alwajibul aini, ko wanne za ka iya faɗa, ko ka ce fardu kifaya da fardu aini. Sai ce amma al-kifa'iyyu, amma farzu kifaya, wanda idza qama bihi ba'dun saqada al-ismu an al-baqin, idan wasu sun yi to laifin kuma ya sauka daga kan wato ainihin sauran. Shine yace ma bihi al-ismu saqat, abunda zunubi yake tsareya an al-wara daga sauran mutane, bi fili insanin faqat, da aikin mutum ɗaya kawai, ko da mutum ɗaya ne ko su daga cikin mutane, idan yayi shi zai zamana ya ɗaukewa wato ainihin wato saura, ya ɗaukewa saura. To sai malai mana misali, yace mislul jihadi, ko misalin jihadi, ko jihazil mayyit, ko kuma wato shirya wa mamaci tafiya, shirye-shiryen gawa, wanka da sauransu. Yace warraddi lit taslimi, da kuma mai da sallama, idan jama'a kai wa sallama, in mutum ɗaya ko biyu suka yi sun ɗauke wa sarran, wata tashmiti da kuma gaida mai atishawa, shi ne ka ce masa yarhamukallah, idan mutane da yawa ne, wasu malamai suna ganin mutum ɗaya ma in ya ce masa yarhamukallahu ya ɗauke wa sauran. To ya ce mislul jihadi, kaman jihadi, shi jihadi baya zama fardu aini, asalinsa fardu kifaya ne, ba zama fardu aini sai a wasu halaye. Fardu kifaya shine in wasu sun je sun dauke wasu, ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tura mayaka ya zama bai je ba, kaga wayanda ya tura sun dauke masa ne. Saboda Ubangiji ta Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falola nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fi ad-dini wa linziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Yace ya kamata Ubangiji ta Allah ya ce bai kamata musulmi su kamar manzo Allah ta sama a Madina ba, yace a'a, wasu su tafi, wasu su tsaya su koyi ilimi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su koyi ilimi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan wayancan suka dawo sai su ba su ilimin da suka dauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk in an tafi jihadi aka bar manzon Allah shi kade, to ilimin da yake bayarwa wa zai dauke shi? Yasa jihadi ya zama fardhu kifaya, amma yana zama fardhu ainin a hali guda uku. Hali na farko shine idan shugaban ya ayyana ka, kama ya ce maza sama ya ce wane tashi da tafi yaƙi, ko shugaban mutane da aka shirya yaƙin sai ce wane kaje, ko kaje ka jagoranci yaƙin, nan ya zama fardu ainin akan ka, baka da dama ka kauce, dole ka kaje, domin zuwan ka yana da muhimmanci kenan tunda aka ce wane kaje, nan ba dama ka ce a kana da uzuri. Sai dai idan lalura kaman makaho ne kai, ko baka da lafiya wannan, ko gurgu wannan, uzurin a bayyane yake. Hali na biyu shine idan abokanin gaba suka afkawa gari, wannan kuma kowa dole tashi ya kare me, ya kare kansa, nan ba maganan kowa fardu ainin, har mata ma inda su iya su dauko tabare domin a kare me, a kare kai. Abokanin gaba sun jiro muku a gari, maimakon ku kama gudu, kowa ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi, sai a fito kawai gaba daya, mai makami ya dauka, mai itace ya dauka, mata su dauko tabare da sauransu, duk a tinkare su kawai, insha Allah ba za su yi nasara ba. Amma an ce a fardu kifaya ne, wani zai iya dauke wani, sai kowa ya je ya shiga gidansa ya kulle me, ya kulle gidansa yana gani wai wani zai iya masa jihadi ne, shikenan sai a gama da wanda suka fitan, ko kuma zuwa bakwalle gidajen kwaje a gama da ku. Amma in kun fita gaba daya ila barnan da za a muku kaɗan ne, to kaga ya zama fardu aini kenan, idan hajjamal adu ko dahamal adu, abokin gaba ya afka muku. Hali na uku shine idan ka fara yaƙi, idan ka riga ka fara yaƙi ya kirku ana yi, to baya halatta ake za ka gudu ka fata yakin ka dawo, a'a, don nan za ka jawo musulmi rauni, dole ka ne ka tsaya a yaƙi. Sai dai kana da daman idan wannan wurin yayi zafi kaga sun yi maka yawa da su halaka ka, to ka koma wajen wayannan group din, kaga can ma dai jihadin ka tafi ba gudu kai ba, ko kuma ka dan juya a baya, ka dan juya kai kaman za ka gudu kana son ka musu waye ne, sai sun suke sai ka juyo kuma ka afka musu da makami, kaga wannan kuma dabara ne na me, na yaƙi. To sai dai idan a haka ne Ubangiji ta Allah ce wannan babu laifi, amma dai ka gudo a matsayin ka ga wahala ka bar wurin yaƙin, to wannan kuma sai dai in kafirin sun jinka ku sama da biyu, sun jinka ku uku, ko wani abu wannan in kun ga wahala za ku iya me, za ku iya juyowa wannan halan ne. Wannan kuma ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙin Muta, lokacin da za a tafi yaƙin Muta manzon Allah ya tura sabon mutum 300,000, amma sai suka je suka samu kafirai mayaka mutum 200,000, mutum 200,000 Romawa turawan wannan wajen, mutum 200,000 ko mushrikai suka hada kai a wani gari da ake ce masa Muta a kasar Jordan. Da aka je dama aka ce abin nan Zaid bin Harisa ya karbi tuta, an kashe shi Jafar ya karba, an kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya karba, kuma haka aka kashe Zaid bin Harisa, Jafar ya karba, Jafar bin Abi Talib ya karba shi ma aka kashe shi, sannan Zaid bin Haritha ya karba, abin Abdullahi bin Rawaha ya karba shi ma aka kashe shi. Manzo kuma yana Madina yana bada labarin yaki, an abin yana kallo kama a maji yana cewa to yanzu wani ya karbi tuta, wani yayi shahada, wani ya karba, wani yayi shahada, wani ya karba, har su ukun suka kare. Shikenan sai kuma ake shawarin wa za a ba, tunda wanda manzo kuma ya fada sun kare, yace in suka kare su ku shawara tsakanin ku, in an ce wane karwa sai ta ba zan iya ba, wane ma ce ba zan iya ba, kace to Khalid bin Walid kai kama ka karba, sai karba za ma kurare ne a wajen yaki, amma da ya karba din wayoyi aka gudo, wayoyi yace to yanzu ku sa na gaban nan su dawo baya, na ba su koma gaba, na dama su dawo guna su koma me, su koma dama, saboda in suka hango su ga bakin fuska su dauka cewa an daddo mana mayaka ne daga Madina, haka za su yi tamari. Shikenan ku haka aka tinkare, sai ce to in mun kusan wajen kuma mu tada kura, da dawakan mu suka je suka tada kura kula ta bule a wurin bayan sun hango su din kuma aka tada kura kuran da ba za su iya ganin sabai ba kwata kwata Khalid bin Walid yace to ku juya mu gudu sai suka juya suka gudo suka bar Madina kafin kura ta lafa sun daina ganin su suka dawo garin Madina wannan halal ne saboda kafirin sun ninne mutum 300 sai sai yaki da mutum 200 lokacin da suka dawo Madina sai sahabbai da suke garin Madina wanda ba su je ba sai suka je matasan su sai suka tare su a bakin hanya suna bula musu kasa a bayan gari suna cewa jubana matsorata kawai matsorata da za ku gudo don maza sama ya bada labarin yakin duk yadda ake kafin su kare su maza sama ya ce a innahum laysu bijubana laysu furraran innama hum kurrar ba fa gudu su kai ba kai hari su kai hakan din ba kai hari ne tun da har aka iya kubutowa aka gudu ai shi ma jakata ne ai don da ba su iya dabarar yakin ba sai a kurmushe su gaba daya kaga musulunci yayi asara ne to inin wannan in ta taku ya halatta a gudu amma in ba haka ba to baya halatta saboda haka jihadi fardhu kifaya ne in ba irin wancan halayen da na faɗa ba sannan sai jihadul mai shine tabi'izul mai wato kin tsamamaci kin tsagawa fardhu kifaya ne wannan ya dauko daga yi masa wanka ba dole sai jama'a gaba ɗaya sun masa wasu ne za su yi su dauke wasu haka nan abin da ya shafi likitani wasu ne za su sa masa sun dauke wa sauran abin da ya shafi sallah in wasu suka yi sallan ko da wasu ba su yi ba ba matsala misali kamar a ce anguwa ce ba za a ce duka mutane anguwan dole su zunjina iza ba in wasu sun zo sun dauke wasu haka nan abin da ya shafi binne shi da rika gawan da binnewan dukkaninsa wasu suna iya dauke wasu ba sai mutanen garin gaba ɗayansu sun zo ba saboda maza sun ce afri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilayhi wa in taku ghayra zalika fa sharran tad'unahu an riqabikum ku a wannan ku gaggawa da jana'iza idan ta alkhairi ne kuna kaddamar da shi zuwa ga alkhairi ne in sharri ne ko kuna cire sharri ku dage shi daga kan wuyayen ku hadisin bukhari da muslim kaga na ana magana da mutane ne gaba daya aslihu bil janaza ku yi maza ku kai gawa to in wasu suka kai sun daukewa wasu fardhu kifaya ne idan baka je ba lada mai yawa kuma ya barka kamar ladan dutsen hudu ko dutsen hudu guda biyu to kuma sai mai da sallama shine waraddu lit taslimi da mai da sallama to shi mai da sallama yakan zama fardhu kifaya ne idan jama'a da yawa aka yi kamar yanzu masallacin nan wani ya shigo ya ce assalamu alaikum sai wasu ku amsa shi kenan wasu ko ba su amsa ba damuwa saboda jama'a sun yawa bari a ce kowa da kowa dole sai ya amsa ba wanda ya samu ya amsa shi kenan amma in kai kaje aka yi wa sallama to kaga ba mai dauke ba ya zama wajibi akanka shi yasa ubangiji ta lace wa idza huyitun bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha mun kai sheku da gaisuwa na wasanci ku mai da irin wannan gaisuwan ko kuma wuce ta tafi da kaga sai wajibi ne kamar yana cikin haƙƙin muslimi da muslim haƙƙin muslimi akan muslimi in ya yi masa sallama wajibi ya amsa masa sai ce wat tashmiti da kuma tashmiti shine atishawa idan mutum ya atishawa malam yace wasu in suka dauke in wasu sun yi sun dauke wa wasu to amma wannan matsala akwai sabani shin idan kai atishawa cikin jama'a sai mutum da yace maka yarhamukallah ya dauke wa sauran ko suka ce ya dauke mana ai kaman sallama ne ko suka ce a'a bai dauke ba kowa da kowa sai ya ce masa yarhamukallah in dai ya ji lokacin da yake me yace alhamdulillah wannan magana ita za ta fi karfi domin hadisi ya inganta a cikin sunan na Tirmidhi manzala ta sama yace inna allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-taqa'uba fa idza ataka adukum fa qala alhamdulillah fa haqqun ala kulli man sami'ahu an yaqula yahmukallah yace Allah ta'ala yana son atishawa amma ba ya son hamma don hamma daga shedan ne ka bude bakin ka wa shedan yana ta maka dariya yasa ka ce za ka yi hamma ka rufe bakin ka to amma atishawa daga Allah ne to sai ce idan ɗan ku yi atishawa to yace alhamdulillah domin abin da ake bukata kenan kace alhamdulillah ka gode wa Allah wato lokacin da abun ya makure ka zaka ji ka baka ganewa idan kai ka fitar ko sai ka ji ka sakwaikwai to sai kace alhamdulillah ita ma ni'ima ce idan mutum yace alhamdulillah sai yace fa haqqun ala kulli man sami'ahu lalle ne ga dukkan wanda ya ji shi an ya kula ya ce yarhamukallah Allah ya ji kanka kaga an ce lalle ne ga dukkan wanda ya ji shi kulli man sami'ahu ala kulli man sami'ahu to kaga tunda aka ce akan dukkan wanda ya ji kaga wani ba zai dauke wani ba kenan idan ku goma ne dukkaninku kun ji to ba wanda aka dauke sai idan jama'a da yawa ne wasu sun ji wasu ba su ji ba to kaga wanda bai ji ba shi kuma dama ba ta hau kansa ba domin dole sai ka ce alhamdulillahi kafin me kafin a ce maka yarhamukallah to sannan kuma ana cewa mutum yarhamukallah idan bai wuce guda uku ba idan kai atishawa na farko sai a ce maka yarhamukallah sai kuwa sai ka ce yahdikumullahu yusliba lakum idan kai na biyu a ce maka yarhamukallah ka ba da ansa in kai na uku a ce maka yarhamukallah kai kuma ka ce yahdikumullahu yusliba lakum idan kai na hudu to ba za a ce maka yarhamukallah sai dai a ce afakallah Allah ya baka lafiya domin mura kake yi a lokacin ka fi bukatan wannan addu'a eh wannan ya faru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce masa yarhamukallah ana hudun sai ce afakallah fa anta maskumun Allah baka lafiya mura kake yi tun da mura ne ko kana bukatan addu'a lafiya ne daga nan da zai maimaita sau goma sai dai ka ce masa afakallah Allah baka lafiya to shi ne wanda aka ga yarkin wanda yayi alhamdulillah aka ce masa yarhamukallah to shi kuma zai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum ma'anan yahdikumullahu Allah ya shirye ku ya gyara halayenku Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum ya gyara wato halayenku wannan kuma ya tabbata a hadisin Bukhari manzon Allah sai ya gaya cewa idza adasa adukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum idan ɗayanku ya atishawa to yace alhamdulillah shi sa in ba kace alhamdulillah ba ma to ba za a ce maka yarhamukallah ba sharadin sa kenan saboda haka idan ka zo kana zaune sai baka kai atishawa baka ce alhamdulillah sai ka kallon ka kawai ko kowa kama harkokin sa har sai ka ce alhamdulillah kaga wani lokacin lalura ne zai sa mutum zai faɗa ba abun ya ma kai shi ne yayi na farko na biyu na zuwa sai tsaya yayi shi na uku ma yana zuwa sai yayi na uku sai ce alhamdulillah ka kai ma an hutar da kai ka ce yarhamukallah sau ɗaya kai amma idan yayi sau ɗaya har ya samu gab wanda yace alhamdulillah to ka ce yarhamukallah na biyu haka na uku haka dan yayi na hudu ne sai ka ce masa afakallahu ne so saboda haka yace idan ka ce alhamdulillah to waliyakun lahu akhuhu dan uwan sai ga masa ko abokinsa yace masa yarhamukallah Allah ya ji kanka to idan mutum bai faɗa ba zaka iya faɗakar da shi yayi atishawa sai shiru sai kana jira yace alhamdulillah sai kuma bai faɗa ba to zaka yi cewa wane ka ce alhamdulillah wannan zan ce mafi inganci zaka iya faɗa saboda me saboda yana cikin al'amru bil ma'ruf wa zaka ce a shiru ko zaka yi tunda an ce in bai faɗa ba kai ka ce masa yarhamukallah ko sai kai shiru a ai umarni ne da ke kawo aiki ka ce wane baka ce alhamdulillah ba yana cewa alhamdulillah shikenan sai ka ce masa yarhamukallah domin ka umarce shi da me ki ta aiki amma wasu ko suka ce wai sai ka ce masa yarhamukallah kai abin alhamdulillah kai ya ci shawa bai faɗa ka ce alhamdulillah idan zaka faɗa ne da me janiyan ka faɗakar da shi amma ba wai a matsayin sunna ta zo da ka ce masa alhamdulillah ba dan shine mai cewa me alhamdulillah har wani yace mani tada adisam bil hamdi yu'manu min susin wa lusin wa allusin kaza warada wai wanda ya fara yi wa mai atishawa alhamdulillah wai za a aminta da shi daga ciwon haƙori da ciwon yatsa da ciwon ciki da sauransu amma wannan duka babu hujja a kansa sai dai kai umarni da ke kashi ka ce alhamdulillah mala yace awil qada wal hirfati al muhimma wan nasb li sultan wal a'imma awil qada ko kuma wato alƙalanci shi ma alƙalanci fardu kifaya ne sai a ce duka mutane su zama alƙalai ba ina wato sai dai wasu su yi alƙalanci wasu ko suna wasu harkoki so da haka in an samu alƙali a unguwa ɗaya shi ke na wadatar ko garin ƙarami ne alƙali ɗaya ko alƙalai biyar ko shida gurgudun abin da ake buƙata to sun ɗauke wa sauran saboda ba za a zauna babu me ba babu shari'a ba ai shari'a mummuna abin nan muhimmin abu ne shine idan an samu a cikin jama'a wanda zai iya yin shari'a da gaskiya kuma ya cika shuruɗin alƙalanci to ya ɗauke wa sauran gaba ɗaya amma idan akwai alƙalin amma bai cika shuruɗin alƙalancin ba misali ya ce bai da ilimin alƙalanci ko kuma azzalimi ne ba adali ba to har yanzu ba ku da alƙali wajibi ne ku naɗa alƙali in ba ku naɗa ba kuma kefi a kanku gaba ɗaya dole sai ya zama adali ya zama kuma wanda ya san wato ainihin shari'a saboda haka alƙalanci shi ma farz kifaya ne sai ce wal hirfatil muhimma da kuma sana'a wanda take mai muhimmanci ita ma farz kifaya ne wan nasbi lis sultani wal a'imma da kuma kafa sarki sarkin gari ko shugaban kasa ko gwamna wal a'imma da sauran kananan shugabanni wal hirfati muhimma sana'a muhimmiya ita ma farzu kifaya ne akwai sana'o'in da in babu masu shi babu su a garin ko a kasan lalle za a shiga wani hali rayuwa ba za ta tafi babu wa'annan sana'o'in ba to wajibi ne a samu a cikin al'umma akwai masu irin wannan sana'a shine kamar me kenan kamar kafintanci ake ba kafinta a gari akwai kun shiga kunci kenan ko kuma ake babu abin nan makeri a gari ko kuma babu ainihin dan kasuwa garin gaba ɗaya ba a kasuwanci inda ku sika sai dai ku tafi wani gari wai ku je ku siyo kaga kun shiga cikin kunci abi a rayuwar ku ko kuma ya zama na babu abin nan babu likita a gari babu likita kaga sana'a ce muhimmiya to dole ne shugaba ya tada wasu su je su yi ilimin likitanci domin a tabbatar da me a tabbatar da wannan maslaha din ko kuma a ce a garin babu malami wanda za a yi fatawan addini ko direba gado duka irin wayannan farko kifaya ne idan an samu wasu suna iya dauke wasu saboda haka sana'a muhimmiya ita ce allati tatawaqqafu salahul ammati wal khassati wastiqamu halihim alaiha wanda gyaruwan al'umma gaba daya da daidaitun mutane da daidaitan halin mutane yake tsewa akai in babu to an shiga matsala hatta noma da za a ce babu manoma a kasan ko a garin lalle a samu wanda za su yi wannan harkar noma din so da in ba haka ba to za a yi yunwa a kasan haka kamar tela a ce babu tiloli a kasan sai an je wata kasa kenan akai dinki kaga za a dinga tafiya tsirara kenan da wani bai da kuɗi da zai iya turawa a je a masa dinki a wani gari ko a wata kasa kaga za a shiga kunci to sai a sa wasu dole su je su koyi dinki su suna yi a garin saboda haka duk wata sana'a da mutane suke bukatanta na yau da kullum to kuma shugaba zai lizimta wasu su kama wannan sana'an in dai babu masu yinta amma akwai masu yinta shikenan sun daukewa wato ainihin mutane na ƙarshe shine misali na ƙarshe shine kafa shugaba wannan bilil sultani wal a'imma as-sultan shine babban shugaba kamar a ce shugaban ƙasa in jiha ce a ce gwamna sannan wal a'imma kuma kananan wato ainihin shugabanni wanda za su taimaka shugaban ƙasa ko su taimakawa wato ainihin gwamna in kuma sarki ne babban sarki da kuma kananan sarakuna wanda za su taimaka masa to wannan shi ma farzu kifaya ne idan wasu sun yi sun dauke wasu in aka nada wasu to ba kowa sai ya zama sarki ba in kowa ya zama sarki kuma to waye talakan kenan kaga dole dai zama mutum ɗaya ne in kuma kanana ne duk suna karkashin wato mutum ɗaya kowa yana wato ainihin shi da bangarensa menene amfanin shugabanni shine ya zama suna da iko cikakke wajen hukunta dukkan wanda ya laifi ya keta doka da kuma duba maslahohin al'umma na addininsu da na rayuwarsu a bisa yadda shari'ar musulunci ta tafi ta ya za ka gudanar da addininka ya za ka gudanar da rayuwanka ta ya za a dinga kare doka a yi hukuma ga wanda ya keta doka don cutar da addini ko al'umma to kaga wannan in babu shugabanci wannan abu bai zai taba tafiya ba to don haka sai dukkaninku kun zauna babu shugabanci to gabaɗayan ku kun faɗa cikin laifi dole ne ku samu wani wanda zai shugabance ku wanda yake da wannan wato ainihin ƙarfi domin rayuwar ku za ta tarwatse la yasluhu an-nasa fawda la surata lahum wala sarati za juhaluhum sadu mutane al'amarin su bai zai kyau ba in ba su da shugabanni idan kuma jahilai ne shugabannin nasu to kamar ma ba su da shugabannin ne to zaka shugaba wanda yake cikin shi ma ake tsorawa wanda ya cika shuruɗin shugabanci to shine wanda zai iya tsayuwa akan maslahan al'umma na addinin su da na rayuwansu wannan dole ne mutane su tsaya su yi wannan in aka nada wasu to sun daukewa kuma wato ainihin sauran wannan sune misalai na fardu kifaya karatun mu na gaba ko misalai na fardu aini da sauran abubuwan da malai ya kawo wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh